Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye kan mitoci 19:31:49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Saroniya da Fara'a da FM Domani da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Juma'a 11/2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya yayi wani zama a jiya Alhamis dan tattaunawa kan batun harin soja da kasar Turkiya take kaiwa a arewa maso gabashin Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da cewa shi fa bai laifi ba dangane da tattaunawar wayar tarho da yayi da takwaran aikinsa na Ukraine. Sannan za ku ji cewa a karon farko a cikin shekaru 38 matan Iran sun samu damar shiga filin wasa domin kallon kwallon kafa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya kungiyoyin kwadago sun ce sun shirya tsaf domin tsinduma cikin yajin aikin sai baba ta gani.
Karfi da shugaban kasa ba na samu tallan tsarki ba, ruwa ma ba na samu, bankuna ba na su aiki ba idan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta biya mu albashi mafi kankanta 30% a cikin Najeriya.
To za a ji yaushe ne yajin aikin zai kankama. To yayin da za a fara bikin tunawa da ranar 'ya'ya mata ta duniya a yau Juma'a, kowane irin kalubale mata ke fuskanta a wasu kasashe musamman ma a nahiyar Afirka.
Akwai kalwata da ta riga ni aure yanzu ba lokaci na bane lokaci ne, to amma kin ga saboda yanda aka rinka damun na wallahi na kasa akan da aure suka da kan wata ce.
Sannan muna tafa da maimacin shirin lafiya uwar jiki, inda likita zai yi bayani akan cutar zazzabin cizon sauro da ta fi shafar kwakwalwa wanda Hawa Umar za ta gabatar. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya yayi wani zama a jiya Alhamis dan tattaunawa kan batun harin soji da kasar Turkiya take kaiwa a arewa maso gabashin Siriya, wanda ta kwatanta shi a matsayin tsararre kuma wanda ya dace a yakin da take yi da ta'addanci. Harin na faruwa ne a daidai lokacin da mayakan Kurdawa a yankin suke kiran neman dauki domin su kare mutanansu daga abin da suka kira kisan kiyashi. Jami'an diplomasiya a kwamitin sun yi magana da baki daya kan wannan kutse da Turkiyyar ta yi, wanda suka ce zai kara jefa al'ummar yankin cikin halin haula'i. Kuma har wasu membobin kwamitin sun yi kira ga Turkiyyar kai tsaye da ta kawo ƙarshen wannan farmaki. Muna kira ga Turkiyya da ta kawo ƙarshen wannan matakin soji da ta ɗauka ita kaɗai, saboda mun yi imanin cewa ba zai magance matsalolin tsaro da Turkiyyar ke fuskanta ba, in ji mataimakin jakadan Jamus da ke kwamitin Jürgen Scholz, wanda ya yi magana a madadin membobin kwamitin tsaro na nahiyar Turai su biyar, ciki har da Estonia wacce a shekarar 2020 za ta zama memba a kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya. Turkiyya ta kaddamar da hare-haren sama ne a ranar Laraba da ta gabata, sannan daga baya sojojinta suka kutsa kai cikin kasar ta Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da cewa shi bai yi wani laifi ba dangane da tattaunawar wayar tarho da yayi da takwaran aikinsa na Ukraine, lamarin da har ya janyo aka fara binciken da mai yiwuwa da ya kai a tsige shi. Tun bayan da shugaba Vladimir Zelensky ya bayyana a jiya Alhamis cewa babu wanda ya tursasa shi a kiran wayar da suka yi a ranar 25 ga watan Yuli tare da Trump. Shugaban na Amurka ya faɗa manema labarai cewa mun fitar da sahihiyar tattaunawar kuma shugaban Ukraine ya tabbatar da hakan. Ya kamata a ce an yi watsi da wannan batu. Amma ga dukkan alamu batun bai zo ƙarshe ba a majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat inda lamarin har yanzu ke ci gaba da tsumuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kama wasu abokan hulɗa loyan shugaba Donald Trump Rudy Giuliani su biyu bisa ga tuhumar da gwamnatin tarayya take musu na bada gudunmawar dubban daloli ba bisa ka'ida ba ga wasu kwamitocin yakin neman zaben jam'iyyar Republican, ciki har da wani kwamiti mai goyon bayan Trump da ake kira PAC. Dama masu binciken kan tsige shugaba Trump na neman 'yan kasuwar su biyu waɗanda suka fito daga jihar Florida, ake kuma zarginsu da taka rawa wajen makarƙashiyar da ta kai ga cire tsohon jakadan Amurka a Ukraine a bara. Jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun kama Lefarnas harfaffen Ukraine ɗan Amurka da Igor Froman haifafen Belarus shi ma ɗan Amurka a filin jirgin saman Dallas da ke nan Washington a yammacin ranar Laraba yayin da suke ƙoƙarin ficewa daga ƙasar. Manyan masu shiga tsakani daga ɓangaren Amurka da China sun yi wani sabon zama a jiya Alhamis don sake tattauna batun takaddamar cinikayya da ke tsakanin ƙasashen biyu. Ganawar da aka yi cikin wani yanayi na rashin tabbas da ba a san abin da zai biyo baya ba. Jefa bakakken maganganu da ɓangarorin biyu suka yi ta yi a cikin makon da ya gabata ya kore duk wani tunani na yiwuwar samun maslaha da za ta kawo ƙarshen takaddamar cinikayya. Ko da yake a jiya Alhamis bayan da ya nuna wani yanayi na kokwanto game da sakamakon tattaunawar, shugaba Donald Trump ya yi wata sanarwa ta bazata a shafinsa na Twitter, inda ya ce shi da mataimakin Prime Minister ƙasar China Lu He za su gana a fadar White House a yau Juma'a. A karon farko cikin shekaru 38 matan Iran a jiya Alhamis sun samu damar shiga filin wasa inda aka gansu suna sayen tikiti da kansu don kallon wasan ƙallon ƙafa na maza tsakanin ƙasar su da Cambodia. Hotuna da masoya wasan ƙwallon ƙafa suka yi ta wallafawa a kafafen sada zumunta sun nuna mata suna shiga filin wasan da ake kira Azadi Stadium a birnin Tehran. Hukumomi sun tsara wani sashi na musamman na mata wanda aka yi mai shinge. A cikin sassa 36 da fili na wasa na Azadi ke da su, hudu ne kawai aka keɓe wa mata bayan kafa Jamhuriyar Musulunci a shekarar 1979. Shugabannin da suka kasance malamai na Iran sun haramta mata kallon wasan ƙwallon maza a cikin filayen wasa.
Zahara Aminu fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu. A Najeriya gamaryar kungiyoyin kwadagon ƙasar ta yi barazanar shiga yajin aiki na gama gari a mako mai zuwa. Mutum gwamnatin shugaba Buhari ba ta ɗauki matakin biyan mafi ƙarancin albashi na naira 30,000 ga ma'aikatan ƙasar ba, yayin da gwamnatin shugaba Buhari ta ware sama da biliyan 500 a cikin kasafin kuɗin baɗi domin biyan mafi ƙarancin albashin ga ma'aikatan ƙasar. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya haɗa mana daga Abuja, wanda ya fara da kalaman muƙaddashin shugaban ƙungiyar kwadago ta TUC, Comrade Nuhu Abayu Toro.
yajin da zamu shiga ranar 16 ga watan nan yajin ga magari ne da baki ɗaya ma tsakan Najeriya zamu tabbatar insha Allah ba su fito aiki ba ila yin jiragen sama insha Allah zamu durƙusa ta wutar lantarki ba za a same ta ba sannan har fa da shugaban kasa ba za a samu wutar lantarki ba ruwa ma ba za a samu ba bankuna ba za su yi aiki ba idan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta biya mu albashi mafi ƙarƙanta 30% ga ma'aikatan Najeriya.
Mukaddashin babban sakataren kungiyar kwarago ta TUC a Najeriya kenan, Comrade Nuhu Abayo Toro, ke mana ƙarin bayani akan wani gaggarumin yajin aiki na har sai illa masha Allahu da ma'aikatan Najeriya za su fara ranar Laraba mai zuwa idan Allah ya kai mu. Gwamnatin tarayya dai ta cima yarjejeniyar biyan mafi kankantar albashin naira 30,000, wato ƙasa da dalar Amurka 100 ga ma'aikatanta, bayan da aka yi ta kai ruwa rana a baya. Yayin da a halin yanzu ake fuskantar kikikaka wurin aiwatar da wannan sabon albashi, to shin ina wannan matsala take ne? Har ila yau ga Comrade Nuhu Abayo Toro.
Yanda aka samu matsala shine albashin ma'aikata na mataki na 7 zuwa sama, wanda kungiyar kwadugo take bukatar gwamnati ta biya albashi kashi 29 kenan bisa 100 wa ma'aikaci na mataki 7 zuwa 14, sannan kuma ta biya kashi 24 bisa 100 wa ma'aikata daga mataki na 15 zuwa sama. Gwamnati kuma tana fadin cewa ita za ta biya kashi 7 wanda suke sama da kanana kenan za ta biya kashi 11 bisa 100 daga mataki na 15 zuwa 17 za ta biya kashi 6 da digo biyar a nan ne a tattaunawar mu ta cikira.
Tuni dai wannan batu ke ci gaba da jan hankalin masu sharhi irin su Shaibu Mungadi.
Gwamnatin tarayya ta sani cewa Najeriya tana cikin kasashen duniya wadda ke da biyan albashi mafi kankanta a duniya. Ta sani Najeriya tana cikin kasashen duniya waɗanda talakawa suna zaune cikin matsananciyar rayuwa. Idan tsora wannan 30,000 na ƙarancin albashi akan mizani, wato ba su kai ma dala 100 na Amerika ba. Waɗannan 'yan siyasa idan har talakawa suke ma aiki, to gaskiya za a ce ba su taimaki talaka ba.
Su ma kansu jihohin Najeriya na jan ƙafa wurin biyan wannan sabon albashi, in banda jihar Kaduna da rahotanni suka ambato gwamna Nasiru El-Rufai na cewar zai biya wannan albashi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. To yau 11 ga watan Oktoba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a kowace shekara don bikin tunawa da 'ya'ya mata, wanda ake ilmantar da al'umma kan matsalolin da suke damunsu a ƙasashe daban-daban na duniya da kuma bayyana irin nasarorin da suka samu a rayuwa. Ga rahoton da Hadiza Kyari ta haɗa mana.
A duk ranar 11 ga watan Oktoba kowace shekara, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar a matsayin ranar tunawa da 'yan mata da mai da hankali akan bukatu da magance ƙalubalen da 'yan mata ke fuskanta, sannan ta fito da wasu hanyoyi don ƙara musu ƙwarin gwiwa. Taken na bana shine tsarin da ba shi a rubuce, sannan ba ya dakatar da shi. Fatima Musa matashiya ce da ke zaune a Abuja.
Akwai ɗan bambanci da ake tsanni na yaran da yadda irin na za a iya cewa a kai na mace ne bai kamata ka yi wannan ba, ai namiji ne kamata aka sani da yau irin wannan abubuwa. Misali kamar a ce in aka ce yanzu namiji dai a shekara 18 za a iya ce mishi ya bar gida ko ya ci na kan shi ya bar gida, amma na mace ba ta isa ta ce za ta bar gida ko wani abu ba. To irin wani lokaci kana buƙatar freedom ɗin nan ba za ka samu ba, saboda ana ganin kai na mace ne akwai abubuwan da ya kamata a ce an hana ka yi ko kuma ya kamata ka yi.
Amma kuma to ke sa yawancin mata za ki ga a gida ai a dinga tilasa maka a yaushe za ki fito da miji.
Kin ga kamar lokacin da nake shekara 16 akwai wanda ya zo ya ce na suna da aure, kuma ce mishi kai hakuri da zan iya auren ka yanzu da sai na samu ka bari in dan fara ko diploma ko wani abu in fara je makaranta, saboda na tabbatar cewa ko da mun auren tun da na riga na fara makaranta zai ban in ci gaba. To hakan da na faɗa sai ya tafi har gobe zan ƙara ganin shi. To kin ga sai nan da cewa to inda a ce na yaji na auren ne kuma da ban ƙara samun damar ci gaba da karatu ga dakar da zama na cikin gida ne kawai. Kayan wannan kuma da nan da cewa wannan matsalolin da nan kan da wannan alfa din da ne ya ne ya kawo mutum sai kuma kamar lokacin ne kika samu wuta idan ka kawo miji ko an kawo miji shekara 16
Salma da ke Kumasi a Ghana ta bayyana mana irin tata fahimtar.
Nisan da zan ce matsaloli na da sauki saboda kin yayyo in ka taso kana kusa da iyayenka suna nan wani abu na nan ma suna tare maka. Tsani na wakan gidan ce da sauki.
To baki fuskanci wasu kalubale ba misali ko da kike tasowa a ce a'a Salma ya baki fito da miji ba ko kuma harkan ko batun makaranta.
Matsaloli da kaman kana kika fadi dan ifto da mijin aure dai na samu wannan lokacin ina kusa da kaka na ita ta ishe ni so da mijin aure ni kuma a lokacin sai ban shirya ba kinga wannan ma ya zama min matsala.
A gaida Hadiza Kyari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 1:16 na dare. Kafin mu je ga shirin lafiya uwar jiki ga wannan somin tabin.
Kafofin watsa labarai a Najeriya a satin da ya gabata nan sun hiddo da rahotanni daban-daban dangane da damuwar da ake hango akwai tsakanin shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma uwar gidansa wadda ta fice daga kasar yanzu watanni sama da biyu kenan bata dawo kasar ba kuma ba a bada dalilin da ya sanya Hajiya Aisha Muhammadu Buhari ba ta Najeriya tare da mai gidanta ba kamar yadda aka saba.
Sai a biyo mu a cikin shirin mu na hantsi domin jin cikakken rahoton. Yanzu kuma ga maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan zazzabin cizon sauro wanda ya fi shafan kwakwalwa wato cerebral malaria a turance. Cerebral malaria ko kuma zazzabin cizon sauro wanda ya shafi kwakwalwa zazzabi ne mai tsanani da kan shafi hanyoyin jini da kuma kwakwalwa. Cutar kan kashe lakar jiki da kan sa kasala kuma cutar kan haifar da matsalar numfashi a wasu lokutan ta kan fitar da mutum daga hayyacinsa. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da
haka. Barkanmu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci.
A likitance zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu. Zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba da kuma zazzabin cizon sauro mai tsanani wato wanda ya ta'azzara. To a cikin waɗanda suke da tsananin nan wanda suka ta'azzara akwai wanda ake cewa cerebral malaria. Wannan zazzabi ne wanda ya shafi kwakwalwa. Kwayoyin cutar malaria sukan bi hanyoyin jini na cikin kwakwalwa sai su kawo matsaloli da dama. Sai mutum ya fara samun matsalolin da suka shafi bai san inda yake ba, sai suma sai ya shiga cikin abin da ake cewa koma wato suma da mai tsanani. Yawanci bayan an samu jijjiga wato convulsion sai a shiga wannan koma. Kumar lafiya ta duniya tana cewa idan aka samu wanda ya samu wannan jijjiga ya shiga wannan suma mai tsawo da ya wuce awa daya bayan an duba da sauran dalilan da yasa mutum zai iya samun wannan suma mai tsawo ba a gani ba to ana kiran wannan cerebral malaria wato zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa.
Me ke kawo irin wannan nau'i na zazzabi?
Kamar dai yadda watan malaria take bata wadda bata azara ba, kwayoyin cutar malaria nan suna cikin jini ne saboda haka kwayoyin cutar nan za su zagaya ko ina idan suka shiga cikin in hanyoyin jini na kwakwalwa suka taru da yawa a cikin kwakwalwa to shine suke kawo duk wannan matsala da ake samu.
To likita, menene alamomin irin wannan zazzabi?
A yawanci da an dan samu zazzabi kwana daya kwana biyu na malaria nan wanda ba dauki mataki ba sai mutum ya samu jijjiga sai kuma ya shiga abin da ake cewa komawa ta su wannan mai nisa. Wannan shine alamun da ake gani a gane cewa to akwai wannan cuta mai tsanani ta malaria. Likita zai yi bincike idan ya duba mara lafiya akwai wasu alamomi da zai gani wanda za su tabbatar masa cewa wannan mutumin lalle yana daga cikin wanda tana iya yiwa yana daga zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa.
To likita za ya cewa zazzabin malaria ne ko kuma zazzabin cizon sauro ne ke rikidewa ya zama irin wannan zazzabin da ke shafan kwakwalwa?
Zazzabin malaria ne illa iyaka shi wannan wanda ya ta'azzara ne ba kamar wancan wanda bai ta'azzara ba. Wanda bai ta'azzara nan ba shine wanda bai taba wani bangare na jiki da zai iya kawo matsala ba, amma wanda ya ta'azzara ya shafi bangarorin jiki da dama kamar koda ko hanta ko ita kanta kwakwalwa ko kuma ya farfasa kwayoyin jini yadda jini yayi kadan a jikin shi mara lafiya da kuma sauran wasu sinadarai da ake iya duba. Saboda haka ita zazzabin cerebral malaria tana daga cikin wannan wanda ya ta'azzara kenan wanda ya shafi kwakwalwa kuma ya kawo wadannan matsaloli.
Asuwa cutar tafi barazanar kamawa?
Yawanci sun tafi kama wadanda garkuwar jikin su bata da kwari akan zazzabin cizon sauro. Misali yara mafi yawanci yan kasa da shekara 5 da mata masu juna biyu da kuma wadanda baki ne sun zo daga inda babu zazzabin cizon sauro wato wadanda ake cewa non endemic malaria zone suka zo su can kasa su babu zazzabi saboda haka jikin su bai wani garkuwa saboda wannan cizon sauro ba ko kuma wannan dalili yasa garkuwar jikin ta zazzabin cizon sauro nan tayi kasa. To wadannan sune suke da hatsarin kamuwa da wannan zazzabi na cizon sauro wanda ya ta'azzara kuma ya shafi kwakwalwa.
Misali idan zazzabin cizon sauro ne ya rikide ya zama wannan cerebral malaria, shin yana daukar lokaci ne kafin ya rikide ko kuma daga ya kama mutum daga ya rikide?
Akwai wadanda kamun farko wala Allah ma ba za su ji wasu alamu na malaria ba watakila sai a lokacin farin da suka ji kuma a lokacin za su shiga cikin wannan matsanancin malaria. Wasu kuma zai dan ba su alama kwana daya biyu su dan yi zazzabi su ji lafiya lau su yi wasan su su yi harkokin su in lokaci ya kuma zagayewa su dan ji alama ba lafiya kafin su shiga cikin wannan hali. A yawanci wadannan kenan kin ga kenan sun dan samu wasu alamu wanda ya kamata da an dauki mataki. Amma akwai wadanda babu wani alamu kawai dan lokacin kankani komai zai zo kawai sai ta zama ta ta'azzara din.
To likita, akwai wani yanayi da aka fi cin karo da cutar misali lokacin zafi ko sanyi ko hunturu?
Babu wani yanayi kowane lokaci za ta iya zuwa sai dai illa iyaka yawancin tana zuwa lokacin da sauro yake da dama cizon mutane ne amma ba wai dan ita kanta cutar ba. Misali lokacin zafi mutane ba sa iya yin bacci misali da rufa za a fito waje inda sauro yake za a yi cizo saboda haka yanayin zazzabin cizon sauron gabaɗaya yana karuwa to a lokacin ana iya samun karuwar cutar amma ba wai dan ta'azzaran saboda wannan zafin bane a saboda yawan masu wanda sauro yake za su karu ne.
Shin irin wannan zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa yana daga cikin cututtukan da ake iya yadawa? Misali idan sauro ya ciji mai ita ya ciji wanda bashi da ita yakan yada ta?
Kamar yadda ita wancan zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba duk abu ɗaya ne ba wai an samu bambanci bane akan kwayar kwayar cutar sauron ne dai ta wannan malaria plasmodium falciparum din ita din ce dai illa iyaka ta samu wanda garkuwar jikin shi ba shi da karfi shi yasa hata ta azara. Saboda haka yadda sauro zai yada kowace malaria haka zai yada wannan ba wai bambanci bane.
Menene illar shi wannan nau'i na zazzabin cizon sauro wanda kan shafi kwakwalwa?
To yana da illa matuka. A duniya ana magana cewa mutane kusan rabin miliyan suna mutuwa saboda wannan zazzabi da ya ta'azzara. Sannan kuma waɗanda suka rayu din sukan samu matsaloli da dama, wasu su samu kurunta, wasu su makance, wasu su samu tabin hankali, waɗansu kuma su samu har jikin su suna fitar jijjiga epilepsy kenan. Wasu ya kasance yara ba sa ko iya tafiya ba sa ko iya zama. Wasu kuma nasu bai ta'azzara sosai ba amma za su samu matsala wurin fahimta ko yanayin aiki ko karatu ko har ɗabi'a su yana iya shafa. Wasu ya zama kawai suna da saurin fushi ko kuma ba sa son kula mutane wanda ainihin damage ne aka samu daga wannan kwayar cutar da ta taba wani bangare na kwakwalwa.
Isa wannan cuta ta zazzabin cizon sauro da kan shafi kwakwalwar nan, akwai wani taimako da za a iya yi wa wanda ya kamu da ita kar ta kai ga ta kawo masa wata matsala ko kuma illa ta dindindin?
Mundin da an tabbatar da cewa wannan zazzabi na cizon sauro ya shafi kwakwalwa, akwai matakai a asibitoci da za a dauka. Akan samu matsala da me zai faru nan gaba, ba lalle ka iya cewa wannan za ta bashi wata matsala nan gaba ba ko ba za ta bashi ba, amma akwai alamu da ake gani a likitance wanda za a gane cewa wannan yana da hatsarin samun wasu matsaloli nan gaba, ko kuma ma yana da hatsarin cewa watakila da kyarya tashi daga wannan ciwon. Likitoci za su iya gane wannan kuma matakan da ya kamata duk a dauka na magani a lokacin nan za a yi. Inda ake samun matsala shine idan mutum ya yi wannan jijjiga ta farko ya shiga koma. Har yanzu al'umma ma ko wadanda abinda za su fara tunani idan mutum ya yi jijjiga cewa ba ciwon asibiti bane, to sai ya kasance an samu ba a je asibitin da wuri ba kuma ba a yi magani da wuri ba, to wadannan sun fi samun matsala.
Ana iya warkewa daga cutar, misali yaro ya warke ko kuma wanda ya kamu da cutar ya warke ba tare da ta haifar masa da wani matsala ba?
Ana iya samu, akan samu wadanda za su warke kuma sun warke babu wani matsala, amma dai akan samu masu yawa wanda suke samun matsala nan gaba.
To likita, yaya ma ake jinyar mai fama da cutar, misali in ta fara haifar masa da wani matsala?
To wannan jinya ce da dole sai asibiti za a yi, chemist ba zai ba, wani duk kame-kame ba zai ba, asibiti ne za a dauki wannan mataki. Su kuma mafi yawancin asibiti akwai shi a rubuce ma yadda ya kamata idan mutum ya zo ya za a yi, kuma waɗanda suke jinyar an koya musu, an nuna musu ga matakan da ya kamata a bi. Wani lokacin ta kan kai sai an kai mutum ɗakin intensive care, wato kar ta kwana, inda za a taimaka masa da numfashi da bugun zuciya da sauransu.
To likita, yaya yawan masu kamuwa da wannan cuta musamman ma a nan ƙasa ta mu Najeriya?
To gaskiya suna da yawan gaske, saboda mafi yawancin zazzabin cizon sauron da ke kawo matsala, misali a nan ƙasar, ita wannan ƙwayar cuta ta Plasmodium falciparum ita tafi yawa, kuma ita tafi kawo wannan matsalar, saboda haka akwai su da yawa. Akwai waɗanda kafin a je asibiti sun rasu, wasu kuma ba a je ba a zuwa asibitin, saboda haka mutane da dama, amma a duniya ana maganar kusan duk shekara waɗanda suke mutuwa saboda wannan, akan samu kusan fiye da mutum rabin miliyan saboda wannan matsala.
To likita, wata shawara zaka ba wa masu sauraron mu domin daukar matakan kariya?
Shawara ta farko ita ce dai wadda kullum muke bayarwa, kula da muhalli. Shi sauro inda ya samu dan gwangwanaye ko taya ko wani ruwa da baya wucewa nan yake haihuwa ya gyangyasa, kuma ya shigo cikin jama'a ya cicci jama'a ya yada wannan cuta. Idan aka kokarin kula da muhallin nan da su kwatami da sauransu, a kwashe duk wani tarkace inda zai kawo inda sauro zai hayayyafa, za a samu sauki matuka. Idan aka amfani da irin wuyanan nan da ake sa magani saboda ta rage sauro kada ya samu ya cije yara ko mutane gaba daya ma, za a samu saukin wannan matsala. Sannan da an ga alamun zazzabin nan da bukatar dauki matakin da ya kamata na neman magani a inda ya dace. Kuma sannan idan aka ga mutum ya yi jijjigan nan, kar a yi tunanin cewa ba ciwon asibiti bane. Mafi yawancin dalilin da ya sa mutane ke samun jijjigan nan ciwon asibiti ne, saboda ka a garzaya asibiti saboda a dauki matakin da ya kamata a dauka.
To masha Allah, masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Latinx. Anan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla gaida Hawwa Umar da maimaitin lafiya uwar jiki. Kafin mu sallama ga Zahara ta dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya yi wani zama a jiya Alhamis don tattaunawa kan batun harin soji da ƙasar Turkiyya take kaiwa a arewa maso gabashin Siriya, wanda ta kwatanta shi a matsayin tsararre kuma wanda ya dace a yakin da take yi da ta'addanci. Harin na faruwa ne a daidai lokacin da mayakan Kurdawa a yankin suke kiran neman ɗauki don su kare mutanensu daga abin da suka kira kisan kiyashi. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da cewa shi bai yi wani laifi ba dangane da tattaunawar wayar tarho da ya yi da takwaran aikin sa na Ukraine, lamarin da har ya janyo aka fara binciken da mai yiwuwa ya kai ga a tsige shi.
To masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hanci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka jimriyoyin su, musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Chubahiro Diodine da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Darren Smith. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan Washington DC nake cewa sai mun haɗu a shirinmu na hanci.